بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان وبركم da saki kasancewa a wannan fili da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau da taimakon Allah madaukin sarki za mu tattauna ne akan ɗaya daga cikin wakilai kuma iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda da su aka gina gidan annabi din sallallahu alaihi wa sallama wajen raya shi da kuma biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita ce Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyya, Allah ƙara yadda a gare ta. Ita ce alkunyata Ummu Salama, amma asalin sunanta Hindu shine, Bahaushe yake cewa Hindi ko Hindatu. Sunan Hindu ne, Hindu kuma sunan mace ce. Tana da mahaifi wato mai karamci, mahaifin Ummu Salama ta uku kenan, yanzu da za mu yi magana cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama, ko ta hudu kai. Mahaifin Ummu Salama mutum ne mai karamci kwarai da gaske, ana masa laƙabi da Zadur Rakib. Zadu Ar-Rakib mutum ne aka ce mai yawan kyauta. Da idan mutane za su yi tafiya, Allah Allah suke tafiya ta hada su da mahaifin Ummu Salama, saboda shi duk wanda ya tafiya da shi baya dage guzuri. Inda ka yi tafiya da shi, to ba za ka kashe guzuranka ba, ko ka riko guzuranka yadda ka dauko shi haka za ka koma gida insha Allah. Allah azurta mu da karamci irin wannan, ya zama mutum malam kana da dabi'a ta kware da yadda mutane za su faɗi alkhairi akan ka. Ruwa illa ce a rayuwar dan adam, ruwa matsala ce. Wasu Allah ya jarrabe su da masifar san abin hannunsu, ba sa iya taimakawa wani, ba sa iya agaza masa. Wasu kuma Allah madaukin sarki ya taimake su, hannunsu kamar rariya yake, duk abin da suka mallaka a shirye suke za su iya sarrafa shi su ba kowa. Allah ya sa mu cikin waɗannan mutanen. A ce wai tafiya, idan za a yi duk wanda zai tafiya, kai za ka ɗauki nauyin cinsa da shansa da komai nasa, ai wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Al-musafiru ma'ahu la yahmilu zadan, duk wanda ya tafiya tare shi baya ɗaukan guzuri. Mutum ne mashhurun bil karami wal judi wal iffati wal infaq, ya shahara da karamci da kyauta da kamewa da ciyarwa. Mahaifiyar Ummu Salama ita ce Atika bintu Amir ibn Rabi'a ibn Malik al Kinaniyya. Atika shi ne Bahaushe yake cewa Atika, ba daidai ba ne Atika. Atika, a bil ain. Quraish ya ce Makhzumi ya ce annabi ya aure Ummu Salama bayan mijinta ya rasu mai suna Abi Salama, shi ne Abdullahi ibn Abdul Asad. Shi ma ciwo ne ya same shi, rauni ne ya same shi a yakin Uhud. Yanzu mun nan shi ma mun ji mijin nan na Ummu Salama, shi ma kashe shi aka yi, mutuwa ya shahada ya annabi aura ko kai. Shi ainihin mijin nan nata dan gidan baffanta ne, auren dangi aka yi musu, kuma dan gidan gwaggon annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Mahaifiyarsa ita ce Umaima bintu Abdul Muttalib, mutum ne na kwarai-kwarai da gaske shi mijin Ummu Salama din, Abi Salama ba. Kana rajulan salihan aminan, kuma ahadul asharati as-sabiqina ila al-islami, ɗaya ne daga cikin mutane goma da suka riga kowa shiga musulunci kamar yadda malamai suke faɗa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin sahabban Annabi mai suna Hatib ibn Abi Balta'a, ishe yaje yayi wa Ummu Salama magana cewa Annabi yana santa, shi dai bai mata magana da kai ɗaya tsaye ba. Tace marhaban bi rasulillah aw marhaban bi rasulillah, ko marhaban bi rasulillah wa marhaban bi rasulihi, lalai marhaba da manzon Allah da kuma lalai marhaba da dan aikensa. Sai tace kash, ni mace ce mai yawan yara, imra'atun masbayya wa imra'atun musinna, tace ni ina da tarin yaya da yawa, sannan kuma ni ina da shekaru da yawa, ka gaya masa yara na za su iya shagaltar da ni da barin safa, karin je ina kula da yara na ban zo na kula da shi ba, abu zai zama matsala. Wata riwayar malamai suka ce hatta kara ma da cewa ita din mace ce shadidatul ghayrati, tana da yawan kishi da tsananin kishi. Allahu akbar, mu lura da wannan magana. Ga Annabi ya aika a yi mata magana amma ta faɗi ka'idojinta. Kaga wannan yake nuna mana cewa ashe yana da kyau idan an zo neman ki aure, duk sharadi da ka'ida da kike da shi ki faɗa, ki faɗi ka'idojinki, ki faɗi sharadinki, ba laifi bane. Ko kuma maza, ku saurari ka'idoji da sharuɗa da mata za su baku, haka kuma mata ku yi haƙuri da sharadi da ka'idoji da mazaje za su baku. Ga Ummu Salama nan kafin a yi aure ta faɗi sharuɗanta da ka'idojinta, kuma Annabi ɗin ya karɓe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta ce tana da yara, ta faɗi gaskiya, ba irin matan wannan zamani da za ka zo kana neman mace za ka aure ta tana da ‘ya’ya bakwai, in ka zo na gajiya lafiya ƙalau ya gida alhamdulillah masha Allah, ya aka rabu da yawancan mai gida to alhamdulillah, Allah sa albarka, Allah taimaka, ‘ya’yanku nawa ne da shi da Allah, ita yi shiru ta noke ta yanka wata ƙarya ta fitar hankali, in ta shiru ɗin nan sai ta ce ai ba su guda uku ne ai, kuma wallahi idan ka bincika sun kai takwas. Haka mata yanzu suke, saboda abin da ya sa mu al'adarmu da mutanenmu yadda mutane suke Hausa Fulani, in mace tana da tarin yaya ba a auranta. Yanzu da ya tambaye ta ɗin nan za ta faɗa fi sabilillah, a ce mace wani ya zo nemanta a matsayinta na bazaura, ya zo nemanta da aure yana tambaya ai ‘yanki nawa, ta buɗe baki ta ce ai takwas ne, ce takwas, to wallahi in ya tabbata bai sake dawowa ba, takwas ina, ai yanzu ba irin wannan ake nema ba, ai in ji masu faɗan mai ɗaya ake samu in yayi yawa over biyu, amma ko mai uku sai ta ɗanɗana kuɗinta kafin ta shige ta wuce. Jama'a ku rinƙa gane wato bambancin rayuwar waɗancan mutanen da mu namu, da yadda muka canja al'amuranmu kwata-kwata, kuma bin waɗancan da rayuwa irin tasu shine wallahi za mu zauna lafiya. Ai ta ƙin mata saboda suna da ‘ya’ya ƙwarai kuwa. Mutum ya zo yana son ki amma ba ya son ‘ya’yanki, yana son ki ba ya son ‘ya’yanki. Wani ya auri wata mata, ya zo ya tarar da ‘ya’yanta, ‘ya’yan agola kenan, ‘ya’yan wancan mijin, uban mutuwa ma yi, ya huta da fada, ni fa bazan yadda ba, ana tara mu ƴaƴan wani kato suna zuwa suna cinye mun abinci, ni fa bazan yadda da wannan ba. Abinda ba haushe ba Fulatani yake kenan, kana bakin ciki ƴaƴan wani kato tsohon mijinta su zo su ci abincinka, amma kana ba almajiri ma da baka da dangin iya bana babu ba alaka. Kuma yanzu kai kayi mata adalci ka ce ita kake so baka son ƴaƴanta, kai da ya kamata ka ɗebo wannan ƴaƴan da ta haifa a waɗancan gidan ka karɓe su ka sa su cikin ƴaƴanka ka ci gaba da kula da su, me za ka ragu da shi? Babu abin da za ka ragu da shi. So ɗabi'unmu a wannan babin yana da wahala ƙwarai da gaske. Yana da kyau mace ba laifi ba ne za ta yi aure ta faɗi wasu ƙa'idodi da sharuɗa da matsaloli. A nan gurin idan kun lura ta faɗi abubuwan da suke wala Allah ka iya cewa matsala ce, don me idan zai aure ta ya san ga yanda take, kenan anan za mu fahimci cewa cikin abin da ke taimakawa zamantakewa na aure akwai amana. Akwai amana, 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 amana. Abin da nake nufi da amana, duk wanda za ta yi aure ta tsaya ta yi wa mijin da zai aure ta bayani na hakika ba tare da kwana-kwana ko yaudara ba. Ki faɗi alherinki, idan kuma kina da wata matsala ki faɗa, kamar musamman rashin lafiya wacce ta san tana da wani ciwo, ki bayani. Ko kina da wata illa a jikinki wanda yanzu da ya zo ganinki bai gani ba, wataƙila a gadon bayanki, wataƙila a jikinki a ɓoye, wataƙila a ƙafarki a ɓoye bai gani ba yanzu, wataƙila wani tabo ne, wataƙila wata cuta ne, wataƙila wata kansa ce, wataƙila wata menene, Allah ya kiyaye, ko wani abu dai da miji zai iya gani ya kyamace shi, to wajibi ne duk matar da take da irin wannan ta yi wa mijinta bayani don kada a zo a samu akasi. Jama'a muna magana ne akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da auratayya, abinda zai gyara mana zaman auratayyarmu na yau da gobe. Aure yana mutuwa da yawa akan matsaloli da ake samu daga ƴan uwa mata. Wani ya zo neman aure ya tambaye yarinya, lafiya ki kalau? A ba matsala, komai daidai? A lafiya kalau. To kai ya kake ce a lafiya lau? Alhamdulillah, ba da wata matsala. Kin tabbatar baki da matsala? Alhamdulillah. In kina da wani ciwo fa ki faɗa, in akwai wata matsala ki faɗa, a lafiya lau, ba komai. Sai bayan an yi aure an zauna, wata rana sai ya ji kup 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 tana ta dogon tari, tana numfashi yana daukewa. Yace wance me ya faru ne, ya aka yi ya jiki? Mu je kai ki asibiti. Sai ce ai man lafiya, asma ce da ni. Sai ya taras. Yace asma kuma? Yace duka yaushe muka yi aure? Ban tambaye ki na ce miki kina da lafiya ko baki da lafiya ba, ki gaya mun. Yace ta manta ne. Mace kenan. So in ba sa'a akai ba akai zuciya ne saboda wallahi sai rabu da ita. Akwai larurori na mata ƴan uwana, larurori na ku, wasu abubuwan ba su faduwa, amma ba laifi mai neman ki a aure a shari'a ki sanar da shi. Wata yanzu tana da yawan jini, namiji bai ganewa zai yi ba, wanda zai zo neman ki aure ba zai gane ba. Kullum wata jini take, kullum tana cikin jini, sai ta yi wata 5-6 tana jini, subhanallah. Amma gashi a idan an ganta ba a gane ba, komai da mace take da shi tana da shi, amma kuma fa kullum tana cikin jini. Sai aka zo aka rufa miji ba a gaya masa ba, alal kalli a sanar da shi, in ya ga abin ya yi masa ya je ya gani ya runguma ya je ta fama Allah sa albarka. In ya ga bai masa ba ya je gaba ya canja, za ki samu wanda zai soke haka din. To baki mai bayani ba, sai da ya zo ya tarar da shi haka, ba mamaki auren ki ya mutu. Wata tana da yawan laulayi, tana da yawan laulayi, tana da yawan ciwuka, tana da yawan cututtuka, amma ta ƙi ta gaya mai gidan. Bayan an yi aure kuma ya zo ya fahimta, kullum zirga-zirgar asibiti, ya ga kai shi fa gaskiya bai zai iya ba, yana fama da masara da abin da za a jefa a baka, kuma ita zirga zirga asibiti ayi a tunaninsa, shi yana ganin an yaudare shi da ba a gaya mai ba. In takaice muku zance, da yawa aure yana mutuwa saboda rashin bayani na haƙiƙa kafin mutum idan ya zo neman aure. Kuma wannan a shari'a dole ne namiji idan yana da wata illa ko wani abu ya yi wa matarsa bayani, zai iya yiwa namijin shi ma yana da wata illa, yana da rauni. Yanzu akwai wanda zaka gani ba cikakken namiji bane ba, amma ya zo ya nemi aure, sai bayan an yi aure kuma sai ya zo matarsa ta gane rauninsa, sai ga aure ya mutu. Akwai wanda yana da wani mugun ciwo a tattare da shi a boye, bai sani ba. Ai, wannan matarsa ba ta sani ba, bai gaya mata ba. So jama'a, bayanin aibu yana da kyau. Duka wannan a cikin kissar Ummu Salama da za mu iya ɗauka. Ta ce tana da tarin yara, kada yaranta shi shagaltar da ita ba ta iya kula da shi ba. Ta ce tana da shekaru, kada ko bai santa ba ko ya aka yi, ya zo sai bayan sun tare ya ga tsohuwa ce tana shekaru da yawa, ki faɗa. Amma mu yanzu ƴaƴanmu abin da suke, idan yarinya ko bazawara tana da shekara 40, wallahi ka tambaye ta in ba sa wai, ta ce a'a, ai 27 ne ai. Kuma wallahi shekarunta 40, baiwa Allah akwai bambanci wallahi tsakanin 27 da 40, yayi yawa. Misali, ki faɗi gaskiya, ya san cewa ƴar 40 ya ɗauka ko ƴar 45 ya ɗauka. Haka mazan ma, wani yana nan ya shekara ya tunkari 50, amma an tambaye sai ce a 37 ne kawai, kuma ya tunkari 50. So duk wanda yana cikin khiyana zaujayya, ha'inci yaudara na ma'aurata kafin su yi aure, wanda kula da wannan zai taimaka mana kwarai ya sa mu samu zaman lafiya. Babban abin da ya fi komai muhimmanci mu kula da shi, yana da kyau mu sa ido mu lura. Insha Allah ta'ala, bayan mun dawo hutun rabin lokaci zan faɗe shi, Allah ba mu dacewa. Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan tattaunawa. Ina magana akan abin da ya fi muhimmanci dangane da amana ta aure kafin mutum ya auri matarsa, da akula. Yanzu akwai cututtuka da suke yaduwa waɗanda Turawa suna ce da su communicable diseases, cututtuka waɗanda suke masu yaduwa, communicable, suna yaduwa. Duk mutumin da zai auri mace, haƙƙinsa ne in matan nan tana da wannan ciwo ta sanar da shi, don ya san ya zai magani. Haka duk wacce za ta auri namiji, haƙƙinta ne mijin nan ya sanar da ita. Akwai cututtuka masu tsanani marasa daɗin sha ne, irin tari na TB da sauransu, ko ciwon kansa da sauransu. Wannan wajibi ne ga ma'aurata da za su yi aure a tsakaninsu sanar da juna cewa wane yana da shi. Akwai ƙananan ciwuka waɗanda ba a waiwayansu, wadda kowa ma yana yi, amma ba laifi ba ne dan an yi bayani. Ki ce wa mai gidanki ina yawan mura, fa kai haƙuri kaga ina yawan abin nan, ina yawan mura, ya sani. Kamar ciwon ƙanjamau, wannan ciwo yana da illa ƙwarai tsakanin ma'aurata, ko ciwon sida da ake faɗa. Wajibi ne ga ma'aurata duk wanda yake da shi, to wannan kan ma aure ma tsakaninsu bai halatta ba, in ɗaya yana da shi ɗaya bai da shi. Me yasa? Saboda akwai cutarwa a ciki. Yayin da mace take da wannan ciwo, sai ta bari wani ya zo ya aure ta, yana lafiya ƙalau, ta jefa masa, kuma ta daɗa yaɗa wannan ciwo a cikin al'umma. Annabi kenan sallallahu alaihi wasallama shi ya shafe shi, kuma ƴaƴansu ma ya shafe su in ba sun yi wato kyakkyawan kulawa ba. Aure bai halatta ba tsakanin wanda yake da ciwon nan na sida ko kanjamau AIDS da kuma wanda yake lafiyar ta kalau kamar namiji yana da wannan ciwo yazo yaje ya aure mai lafiya haram ne saboda akwai zarar akwai cutarwa ya kamata mu kiyaye ya kamata kuma mu tsare kuma mutunta junan mu a daina ha'inci da yaudara amma yanzu Allah ya kawo mu lokacin da wato ana samun waɗanda suke yaudara tsakanin mazan da matan kwanan nan na gabatar da wata lecture ko fadakarwa ko wa'azi da ni da wani likita akan matsalar da ke faruwa mata ne da suka kamu da ciwon nan na kanjamau da yawa suka ce su sun ji tsoron Allah sun kame ba za su aura ba sai mai wannan ciwo irin nasu tunda sun kamu su sun yadda kaddara ce ta Ubangiji Allah ya dora musu za su ci gaba da rayuwa haka suna jiran mutuwa daman dai kullu nafsin dha'iqatul maut to amma abin da ke faruwa shine mazan da suke da irin wannan ciwon su kuma sai su kisa auri ƴan uwansu mata waɗanda suke da irin wannan ciwon sai su yaudara su ha'inci namiji yana da wannan ciwon sai ya je nemo yarinya lafiyayye yarinya da ba ta da wata illa ya je auro ta a haka shekara ɗaya shekara biyu kaga yarinya tana taramewa tana lalace haihuwa ɗaya haihuwa ba ta kawai ta mutu ko ya riga ta mutuwa ko ta riga shi mutuwa ko ɗaya yana bin ɗaya suka ce wannan shine abin da yake faruwa ko dai malamai su fito su yi bayani su ce mutane a mutunta matan da suke da wannan ciwo din masu ciwon su je su aure su haɗu tare su ci gaba da shan magani za su rayu insha Allah ko ko in ba haka ba su ma fa za su fandare duk wanda yazo neman su dan ba a gani ake a jiki ba duk wanda yazo neman su su ma za su je su aure shi ko mai lafiya ne kuma din ana samun matan yanzu da yawa saboda khiyana zaujiya da ta yadu a cikin al'umma ha'inci a cikin aure sai mace mai wannan ciwon ta rufe ido ta je ta auri mutun lafiyayye watakila yana da mata biyu watakila yana da mata uku ta halaka shi ta halaka matarsa ta farko ta halaka matarsa ta biyu ta halaka matarsa ta uku tana sane kuma ba za ta yi bayani ba saboda tsabar keta da ha'inci na aure da wannan al'umma suke aikatawa kamar yadda ake samun namijin ma ya kamu da wannan ciwo amma saboda yana da kuɗi shikenan sai ya je ya samu yarinya lafiyayya da ba ta da komai a tattare da ita ya aure ta a bashi ita yazo ya halakar da ita ya jefa ta cikin wannan yanayi bai kamata mai ciwon da wanda yake da irin wannan ciwon bai kamata ya kyamaci juna ba tunda likitoci sun ba da dama ana iya yin aure idan aka je aka duba na wannan kalan sa kaza na wannan kalan sa kaza sai a hada su aure amma mai wannan ciwon ya je aurin marar mai lafiya wannan bai halatta ba a addinance ballantana kuma a zamanance Allah gyara mana so yana da kyau nayi wannan bayani ne mai tsawo a wannan babi saboda da yawa ana ha'intar maza wajen aure haka kuma su ma mazan gaskiya suna ha'intar mata wajen aure shine wajen boye aibu jama'a mu lura aya tabbata a hadisi sahihi ingantacce manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam cewa yake fa daidaida kaya haja in ka kawo kasuwa zaka sayar idan yana da aibu yana da illa fa sai kai bayani don misalin ka dauko mota zaka sayar da ita tana da illa kai bayani akwai a ce ka kawo ta ko tinkiya zaka sayar da ita ko bijimi yana da illa kai bayani ballantana dan adam so ya kamata mu kiyaye Allah gyara mana halin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ga ya ummu salama magana yara da kike da shi za a dauki nauyin yaranki Allahu akbar ina ma maza za su yi aiki da wannan hadisi ka rufe ido ka je ka aure mai yaya 7 8 9 10 15 mai gidanta ya rasu ko ya hadari ka rufe ido ka aure ta kana da rufin asiri ka zuba su gaba ɗaya cikin yayanka ka ci gaba da daukar nauyin su kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dan manzon Allah yayi wannan wa ummu salama tace yace za a dauki nauyin yayanki ku lura da wani abu guda yaya fa na wasu ma haka daban ana daukan nauyin su ana taimaka musu ballantana yayan matarka
yanzu mutum ba ya kan ɗebi abinci je kai gidan almajirai ba, mabukata misa kai ya ɗauka ya basu, ba yana ba da taimako ba. To balantana ƴaƴan matarka, matarka da ka aura, wannan ƴaƴanta ne amma wani miji ya aura, ai kaga suna da haƙƙin a taimaka musu. Manzo Allah ya ce maganar zafin kishi da kike da shi, idan mun ɗauki wannan riwaya din ta zafin kishin, yace za a yi miki addu'a Allah Ubangiji ya tafiyar miki da shi. Allahu akbar. Maganar shekaru kuma da kike da shi ya Ummu Salama, babu komai, shekarunki ba komai bane, an ji an yadda an karba a haka. Wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Ummu Salama kenan, Allah kara mata yadda. A nan gurin ina so mu lura da abubuwa kamar haka. Annabi bai kore cewa Ummu Salama tana da kishi ba, ashe zai iya yiwa a samu mace tana da kishi, ita kanta ta san tana da zafin kishi. Ke ƴar uwata, kamata ya ki gaya mai gidanki, mai gida ina da zazzafan kishi, kai min addu'a Allah ya takaita mu. Wata haka ta gaya mai gidan ta ce, don Allah kai min addu'a, ina da kishi wallahi. Allah ya sani ina da kishi mai zafi. Daban babu matar da ba ta da kishi, sai dai wata nata yaji ne, wata nata citta ne, wata nata kuma yana da saukin sha'ani. Sai ki roki mijinki ya yi miki addu'a, Allah madaukin sarki ya yaye miki zafin kishi. To Allah ya raba mu da zafin kishi, ya sauƙaƙa mana, saboda ƙurewar lokaci namu da kana anan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.